sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rafaffar rana ta Juma'a. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asubahin yau Juma'a 5 ga watan Mayu na shekara ta 2023. Da fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran.
To Aisha, jami'an gwamnatin Amurka sun ce basu iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban Rasha ta Kremlin kamar yadda Rashar ke kirari ba. Mutane akalla 130 sun mutu a ƙasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin ƙwariya da kuma ambaliyar da ta biyo baya. Sannan 'yan sanda a Belgium sun kama wasu mutane 7 da ake zargi da goyon bayan ƙungiyar ISIS da kuma shirin kaddamar da wani harin ta'addanci.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji yadda dakarun sojin operation haɗin kai a jihar Borno suka yi nasarar ceto wasu 'yan mata daga cikin 'yan makarantar Chibok da aka sace a shekara ta 2014.
Mun zo ɗiba ba sai mun yi talkoki, muna kan guduwa, suka ce su karfe ɗauko gudun muka saya, sai sun kama muka zonan suka kama mutane 2 a cikin 'yan mata.
Sannan yayin da gwamnati mai ci a Najeriya take shirin tattara nata ya nata daga yanzu zuwa 'yan makonni, za a ji ra'ayin wasu 'yan jihar Neja game da rashin cika alƙawuran da gwamnatin ta gaza yi.
Yau in ka ce kayi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, waɗanda za su yi amfani da waɗannan abubuwan da ka yi, an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su, hanya ya zama na banza. Gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki?
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara yake gabatarwa. Amma fa sai Ibrahim ya karanto mana kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce basu iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban Rasha ta Kremlin kamar yadda Rashar ke ikirari ba. Mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ya gaya ma manema labarai a fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov cewa Amurka ta tsara wani harin jirage marasa matuka a birnin Moscow shekaran jiya. Babu hannun Amurka a wannan al'amari ko misalin zaratin, sabanin ƙarerayin da Peskov ya yi ta zubawa ƙarerayi ne kawai, a cewar Kirby. Ya ƙara da cewa jami'an Amurka ba su ma tabbatar da koko ba su da tabbacin abin da ya faru ranar Laraba ɗin. Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta tura jirage marasa matuka makare da bamabumai zuwa fadar Kremlin a wani yunkuri na hallaka shugaba Vladimir Putin. To amma jami'an gwamnatin Ukraine sun ce ba su kaddamar da harin jirage marasa matuka ba, kuma wannan al'amarin ka iya zama wani sharri na Rasha don ta samu abin kafa hujja ta ci gaba da tafkata asa a wannan yaƙi da Putin yake yi kan Ukraine. Mutane akalla 130 sun mutu a ƙasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin ƙwariya da kuma ambaliyar da ta biyo baya, a cewar jami'ai jiya Alhamis. Tuni ƙasar ta fara biso na jam'i mamamatan akasari a larurran da ke arewaci da yammacin ƙasar. Yayin sujjadar bison wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga 'yan uwan mamatan, an binne gawarwaki 14 a wani wuri mai tazarar kilomita 15 daga Rububa na yammacin Rwanda. Wata igiyar ruwa mai ƙarfi ta banke mu, sai mata ta saki abinda muka riƙe don kan ruwa ya ja mu. Kashin ganin matata da rai kenan, a cewar Felix Inderzimye, yayin da yake bayyana lokaci na ƙarshe da matarsa Generous Mukherjee mai shekaru 26 wadda aka binne jiya Alhamis. Jinjirinsu mai watanni 6 bai mutu ba. 'Yan sandan ƙasar Belgium jiya Alhamis sun kama wasu mutane 7 da ake zargi da goyon bayan ƙungiyar ISIS kuma suke shirin kaddamar da wani hari na ta'addanci, a cewar masu gabatar da ƙara. Kusan dukkan waɗanda ake zargin 'yan ƙabilar Chechenia ne, kuma 3 daga cikinsu sun mamallaki takardun izinin zama 'yan ƙasar ta Belgium a cewar masu gabatar da kara a wata takardar bayani. Har yanzu ba a tantance takamaiman wurin da aka auna a harin ba a cewar su. Yan sanda tare da rikiyar jami'an tsaro na musamman sun kai samami a wurare tara da ke wasu garuruwa a yammacin Belgium a wani aikin bincike ƙarƙashin wani alkali mai bincike wanda ya ƙware kan hanyoyin bankaɗo wato harkokin ta'addanci.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto sauran labaran, amma kafin nan ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai a Maiduguri ta samu nasarar ceto wasu biyu cikin 'yan matan makarantar gwamnatin nan 276 da aka sace a garin Chibok da ke yankin dajin Sambisa a Maiduguri. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai ta ce ta samu nasarar ceto 'yan matan 'yan makaranta na garin Chibok guda biyu da kwashe tun a ranar 14 ga watan Afrilu 2014. Kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai da ke garin Maiduguri, Major General Ibrahim Ali, ya ce suna samun nasarori wajen yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda da hakan ke ci gaba da ba su nasarorin kubutu da waɗannan 'yan makaranta. Ya ce an dai kwashe 'yan mata 276 ne a wancan lokaci wanda kuma suke samun nasarorin kubutu da waɗannan 'yan mata. Da cewa wasu sun dawo tun a wancan lokaci. Ya ce 'yan matan guda biyu da aka samu kubutowa da su ne sun hada da Esther Marcos wanda take cikin namba 300 da kuma Hawa Mata wanda take cikin namba 2 kuma 'yar shekaru 26 haihuwa wanda dukkaninsu suka yi auratayya da dama amma an kace mazajen nasu kuma sun zo ne dauke da 'ya'ya wanda Esther Marcos din ta shaida mini cewa an kai ta aure mazaje daban-daban guda 4 dukkaninsu an halaka su yayin da Hawa Mata wanda ita ma ta kasance dauke da 'ya'ya da cewa ta bayyana manema labarai cewa an kashe mijinta a bangaren yankin Tafkin Cari ko an dai samu nasarar kubuto da waɗannan 'yan mata ne a wajen dajin Sambisa sakamakon irin gumuzu da suke yi da waɗannan mayaka. Major General Ibrahim Ali ya ci gaba da bayani yana mai cewa
kara ta 2014 a Chibok local government na jihar Borno 'yan ta'adda sun shiga garin sun ɗebe 'yan mata 'yan makaranta a Chibok su 276 a lokacin. Bayan haka a wannan shekaran aka samu guda 57 waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda. Bayan haka 2008 an samu guda 3 waɗanda muka ceto da 18 mun ceto 'yan mata guda 3. 2019 an ceto guda 2 sannan 2022 an ceto guda 11. To bana mun fita operation Allah ya bamu sa'a mun ceto 'yan matan Chibok 'yan makarantar Chibok guda 2 su ne a nan a zaune kuma mun ji daɗi da wannan nasarar da muka yi. To yau mun kira hukumar jihar Borno wanda suke kula da harkar mata za mu miƙa musu waɗannan matan don su ci gaba da kulawa da su. Bayan lokacin da muka ceton su mun same su ne a Lagara wato yankin Sambisa.
Na kuma samu damar zantawa da ɗaya daga cikin 'yan matan wanda ta shaida mini cewa
Esther Marcos.
To gashi Allah ya sa an kwato ku a hannun mayakan Boko Haram. A ina ka samu damar kwato ku?
Sambisa.
A dajin Sambisa? ƴaƴanki nawa tare da su?
Guda 4.
Guda 4? Iyayensu fa?
Babansu. Babansu da ɗaya ɗin guda 3 ne na haifa mishi ɗaya kuma shi kaɗai na haifa.
Duka suna nan da rai?
Ba sa nan da rai ɗaya ne a waje na yanzu.
Okay, aure nawa kika yi aure?
Aure 4 ne.
Sun miki aure 4? Duka da son ki ne ko kuma sun sa ki ne?
Da son ne.
Da son ki ne? Yawa kuma duka su 4 suna nan ko ba sa nan?
Ba sa nan, mun tafi jejjere ne. Mun zo ɗiba ba sai mun yi talkoki muna kan guduwa suka ce za mu kashe kuɗin kuɗi da karfe ya dauko kuɗin muka sai. Sai sun kama muka zauna. Suka zo suka kama mutane biyu a cikin 'yan mata. Suka ce ina mata ina sauranku sai suka je sun je sun nuna wa su mutane.
Haka zalika rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wasu ma'aikatan agaji da aka yi garkuwa da su a wajen yankin Gamborun Gala ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke jihar Borno da kuma ke kan iyaka da ƙasar Kamaru. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
An gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya.
To Aisha, wasu manyan jami'an China, Pakistan da kuma Taliban na Afghanistan za su yi wata ganawa ta kwanaki biyu daga yau Juma'a a birnin Islamabad, inda masu lura da al'umma ke sa ran samun ƙarin fahimta game da manufar China a yankin. Ministan harkokin wajen China, Qin Gang, da na harkokin wajen gwamnatin Taliban, Amir Khan Muttaqi, za su gana da jami'an gwamnatin Pakistan. Al'ummar duniya ta tsani tsauraran matakan da Taliban ta ɗauka kan mata da sauransu, baya ga ƙoƙarin ganin ta ƙarfafa gwiwa ga al'ummar duniya kan batun tattaunawa da Taliban. China tana goyon bayan batun ƙarfafa gwiwa ga ita ma Taliban ɗin wajen abin da ta kira kafa gwamnati mai tafiya da kowa, da tafi da gwamnati mai sassauci, da ƙulla dangantaka ta ƙware da makwabtanta, da kuma yaƙi da ta'addanci ga dangadan. A ƙarshe, fadar shugaban Amurka ta White House ta gayyaci jagororin kamfanonin da ke ƙirƙiro na'urorin lataruni masu tunani jiya Alhamis, yayin da gwamnatin Biden ke ƙoƙarin ɓullo da ƙa'idoji da kuma yadda gwamnati za ta sa ido kan wannan ɓangare na kimiyya da fasaha wanda ka iya zama fa'ida da kuma jidali ga al'umma. Shugaban ƙasa da mataimakiyar shugaban ƙasa sun bayyana ƙarara cewa muddin ana so a amfana da fa'idoji da ke tattare da fasahar wato na'ura mai tunanin, dole a magance haɗuran da aka gano yanzu da kuma waɗanda ka taso nan gaba, waɗanda na'ura mai tunanin ka iya yi ga tsaron lafiyar mutum, al'umma da kuma na ƙasa baki ɗaya, a cewar wata takardar bayani ta bayan ganawar. Takardar ta ci gaba da cewa haɗuran kuwa sun haɗa da na lafiya, tsaro, ‘yancin ɗan adam, sirrin mutum, ayyukan yi da kuma demokaraɗiyya.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu koma kan taskar rahotanninmu. Ƙasa da makonni hudu kafin wannan gwamnati mai ci a Najeriya ta shuɗe, batun kasa kammala aikin tashar ruwan Baro a jihar Neja yana daga cikin abubuwan da ya sa wasu 'yan jihar suke sukan gwamnati mai barin gadon, tare da alakanta ta da gazawa cika alƙawuran da suka yi lokacin yaƙin neman zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
A yayin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarshen wannan wata na Mayu da muke ciki, al'ummar ƙasar na ci gaba da yin tsokaci akan wasu muhimman ayyuka na ci gaban ƙasa da suka ce gwamnatin Muhammadu Buhari mai barin gado ta kasa samar da su, duk kuwa da alƙawalin da ta ɗauka a kansu tun da farko. A jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar, batun rashin kammala aikin samar da tashar ruwan Baro da kuma rashin kammala manyan gyaran hanyoyi, mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya shine yake cima 'yan jihar tuwo a ƙwarya. Kaftin Hassan Baro, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Agaye ne a jihar Niger kuma ɗan asalin yankin na Baro, ga abin da yake cewa akan lamarin.
President Muhammadu Buhari aka ta zo da shi ya kaddamar da aikin nan akan cewa za a fara kawo jirage, to amma kuka ga akwai walakin tunda ya bar Baro har yau ba wani da ya sake maganan nan. Ashe ma yashe ruwan bai yashu ba, yaya za a kwaso jirgi, kaya zai zo Baro da jirgi? Ba hanyar mota, ba hanyar jirgin ƙasa da aka sani tana nan tun 1911.
To su ma dai al'ummar Fulani sun ce gwamnatin Muhammadu Buhari za ta bar su cikin kewar 'yan uwansu da suka yi hijira daga Najeriya saboda bakar azabar da suka ce suna sha. Alhaji Husaini Yusuf Boso, harɗan Fayeko a jihar Niger, wanda kuma tsohon shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyetti Allah ne a Najeriya, ya ce kashi 25 na al'ummar Fulani makiyaya sun tsere daga yankin arewacin Najeriya zuwa wasu ƙasashe na Afirka a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Wallahi tallahi tun muna kirgawa har yanzu mun bari, ina tabbatar maka daga arewacin Najeriya Fulani da suka bar Najeriya sun kai kashi 25 na Fulani Najeriya sun tafi, wasu suna Burkina, wasu suna Ghana, Togo, duk Fulani sun bar ƙasanga. Wanda suke kenan ba inda za su yi su tafi, ba su damun da za su tafi da shi. An kwace dabbobi Fulani, an bi su, ana zargin su, ana kyaman su, kuma su suka fi shan wahala a wannan gwamnatin. Shi ya sa muke ma gwamnati mai zuwa kyakkyawan zato.
To shi ma tsohon kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger, kuma tsohon kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya ce ba su da wani zaɓi illa su bayyana wa duniya cewa gwamnatinsu ta APC ta gaza wajen samar da tsaron lafiyar 'yan ƙasa.
Yau in ka ce kayi gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, waɗanda za su yi amfani da waɗannan abubuwan da ka yi, an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su, hanya ya zama na banza. Gidajen da ka gina, mace zai ne za su kwana a ciki? Kowane gwamnati ya zo, abu na harkon da zai yi shi ne tsaro.
An yi felin akan
abu akan batun tsaro, kowa inda ba za mu rudi kanmu ba, inda gaskiya za mu faɗa maka wallahi akwai ranan sakamako, ko mun ki ko mun so akwai ranan nan.
Mu ne yan APC din nan,
mu ne yan APC, kuma mu in ba mu ga ma juna gaskiya ba, wani daga waje shi ne zai hido ya zo ya ga mana gaskiya.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An ga shekara na Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Mai neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente, ward ɗinsa wato unguwarsa, sun nemi local government da tsore shi. Chairman na party jiya ya addressed the press conference, kuma ya ce ba gore kowa ba, kuma yanzu ma ana shirya neman hanyar da za a kama shi da sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba.
Jigajigan jagororin jam'iyyar APC Taraba kenan ke ta takuntun kuɗa juna da kalamai zafafa, sai dai shi ɗaya daga cikin ahalin cikin gidan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ga yawa duniya yake cewa jinkirin jan kafar jefa mukamin shugabancin majalisar kasar nan a jam'iyyar APC fa na neman kawo siyasar kasar nan jarfa.
Wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai. Idan aka bari kuɗi yayi tasiri a wajen zabar waɗannan shugabanni, to za a yi wa demokradiya targade.
Game da bankaurar badakalar da aka buga a jihar Adamawa kuwa, tsohon minista nake cewa al'ummar Najeriya fa ba za su tamantawa da kwamishinan zaben jihar Adamawa ba, saboda yadda ya kusa zamewa siyasar kasar nan karfan kafa.
Duk da dai an samu cikas, amma hukumar zabe ta ceci demokradiya a Najeriya, ta ceci zaman lafiya a Adamawa, saboda da an bar halayyan kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta.
Waɗannan fa so mun taumuka ta tso cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin demokradiya ta tafi akan kyakkyawar manufa. Shiri na 116 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke zuwa muku ta hanyar tsarin jera harufa. Mai yiwa jerin jefa harufan kuma amma na jifar juna cikin jam'iyyar APC a jihar Taraba ne yasa shugaban jam'iyyar APC jihar Alhaji Ibrahim Tukur El-Sudi yace ai sun kori dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ne saboda zunuban da ya zuba ciki ko har da maganar fakewa cikin jam'iyya mai manufa.
Shi mai neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente, ward ɗinsa wato unguwarsa, sun nemi wato karamar hukumarsa ta Bukari da tsore shi saboda sabawa tsarin mulkin jam'iyya na rarraba kawunan mutane na kuma haɗa kai da jam'iyyar PDP da dai abubuwa da dama kusan guda 5-6 suka yi kokarin kiransa domin ya zo ya amsa zargin da ake mar yake zuwa. Shine sai suka rubuta ma ainihin uwar jam'iyya a jaha, muka duba abubuwan da aka kawo mana, muka tabbatar da hakan ba wai ni ne ba, a state working committee.
Kamar kwanakin baya kai karan kanka na samu wani labari cewa ita uwar jam'iyyar ma kamar ta dakatar da kai a matsayin ka na shugaba.
A wannan wasu tsiraru ne suka zauna, aka ba su kuɗi, suka ce na aikata wasu laifuffuka da suka zana,
wayannan mutanen ba su taba kira na ba, haka kawai suka zartar da cewa sun dakatar da ni.
Sai kuma tuni Chief David Sabo Kenton da ya nemi takarar gwamna a cikin jam'iyyar APC jihar Taraba, da aka ce an kora ya bule na ga yau duniya cewa ai shugaban jam'iyyar APC jihar Taraba ne aka kora saboda yadda ya dinga gudanar da jam'iyyar APC ta hanyar rufa-rufa.
Chairman na party a yanzu kan Bayer Tudu ba, chairman na party yanzu John Amadu ne tunda Ashiman Peace Day shi kwanakin baya. Amma kuma ko da haka din ma chairman na party a state bai da kuma karfin da zai kore wannan jam'iyya. Kora mutanen jam'iyya yanzu a ward na mutum ne, kuma shi da kanshi ya faɗa mu cewa ai ward na wata ba su kore mu ba. Chairman na party a state John Amadu ma ya ce ba kore kowa ba, kuma yanzu ma ana shirya ne hanyar da za a kama shi Tudu domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba.
A jihar Bauchi ma hayakin hayakewa junan aka hanga lokacin da shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Akko Alhaji Usman Ahmad sanar da duniya cewa sun kori sanata Danjuma Goje saboda zargin zagon kasan da suka ce ya dinga yi wa jam'iyyar ta hanyar fito da wata sabuwar tsurfa.
Taronmu nan mun esko ne na local government, gaba ɗaya mu abubuwan da ake yi wanda ya shafi kashi da ward ana tuntuban mu da mu ake yi. A kwanan baya akwai sanatan mu wanda yake cin APC ya yi mana antifati ba irin abubuwan da bai mana ba, amma bayan arewar zaɓe mun neme shi ya kai sau uku ya zo ya ba da ba'asin wa'annan abubuwan da ya mai hujjarsa, laifukan da ya mai hujjarsa ya yi kisuwa da mutanen kashi da kashi sun kore shi jam'iyya. Mun goyi baya a kan shi korarre ne a nan, muna kira da jam'iyyar national da senate president da duk wanda abun ya shafa duk mun shaida shi ba jam'iyyar APC ba ne. Saboda haka ina so jama'a su sani duk wanda ya hali irin nasa na antifati a shirye muke don zartar da shi.
Da lamu da yaran zuwa tsuguna ba ta kare ba game da fafutukar fita ganin an nemi goyon bayan yan masa don ganin waye zai shugabanci masar da tijan tare na jam da ake ganin yanzu neman kujerar ya kara zafafa. Tilma dai daraktan yada labaru na jam'iyyar APC a tare na Najeriya Malam Bala Ibrahim ya ce ai akwai bukatar tun kuɗa mukamin shugabanci masar da tare na Najeriya zuwa kudancin Najeriya idan dai har siyasar kasar ake so ta karfafa.
In za a yi ba fa lalle bane, idan za a yi aka ce tunda yake shugaban kasa musulmi ne, mataimakinsa musulmi ne, in aka baiwa shugaban majalisar dattawa wanda ba musulmi ba an yi adalci. Amma kun wannan ba lalle bane ya kasance ya zama kamar wani haki.
Menene zaɓin su waɗannan gwamnoni na jam'iyyar APC daga arewa?
Wasiƙa suka rubuta, amma wasiƙa sun aike wa shi shugaba mai jiran gado ne, ba wai jam'iyya suka kawo wa wasiƙar ba, amma abu ne wanda ke shi shugaba suke kira da kuma su ƴan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da cewa ayi hakan. Akwai abubuwa da yawa da za a rage raɗaɗin su. Ɗaya shine wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai. Idan aka bari kuɗi ya yi tasiri to za a yi wa demokaradiyya targaɗe. Haka zalika kuma idan aka bari sha'anin addini ya yi tasiri shi ma za a yi wa demokaradiyya targaɗe. Kamata a bari adalci a kuma baiwa kowane ɓangare da mabiye addini mahimmanci da martabarsa a tsarin demokaradiyya.
Su ma dai jigajigan jam'iyyar APC jihar Niger da suke magana ta bakin mukaddashin shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Abdulsalam Muhammad Madaki sun ce suna goyon bayan ganin shugabanci masar jan tare Najeriya ya koma kudancin Najeriya, amma fa su ma wajibi a bude musu wata kofa.
Dama fatin mu an fito da wato abinda suke kira Muslim ticket, kuma mutane da yawa sun korafi a kai, amma Allah ya sa mun ci mu nasara. To ba mu son su Christians su gan kamar cewa APC party musulmi ne kawai, so mun yadda a kai shi sanai president kudunci kuma a ba mu Christian wanda ya cancanta zai yi rike Najeriya gaba daya. Sannan sako na biyu shine kuma mu roki alfarma, tunda aka fara APC Niger ta kan kawo kuriya wanda tafi kowa a North Central, kuma ba mu taba samun minister babba ba, daya ke kawo kuma karamin minister. Wannan karin muna neman alfarma a ba mu minister biyu a Niger state, sannan kuma deputy sanai president a ba mu a nan Niger state.
Game da maganar badakalar bankar wasu malaman zabe da aka yi a jihar Adamawa lokacin zaben gwamna kuwa, tsohon ministan lafiya a tare Najeriya Dr. Ibi Hong ne ya ce ai kuskure aka samu bisa zaton cewa waɗannan mutane suna da hannu akan yunkurin da aka yi na yi wa jihar karfa-karfa.
Duk da dai an samu cikas an samu fitina, amma hukumar zaɓe ta ceci demokradiyya a Najeriya, ta ceci zaman lafiya a Adamawa, saboda da an bar halayyan kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta.
Naji shi gwamnatin ya bada hakuri ga kwamishinan zaɓe da aka wulakanta a jihar. Shin daga nan menene za ku yi?
Kasan abu ne a lokacin da mutane ke cikin tarzoma, an samu rashin fahimta, mutane suna tsammani wannan malamin zaben da suka je suka farma masa wai shine Hudu wancan wanda ya mana barnan nan. Allah ya sani ba shi bane. Su biyu da INEC commissioner Malam Bila wa'annan da tabai ne, ko su ne ma suka samu aka tattara wannan kuriyan nan da aka soma tattarawa. Kusan duk dan Adamawa ya kamata a bayyana mutanen INEC hakuri. Wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa Hudu ne ya haifar da wannan abun, kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai hakkin wannan abun da ya faru.
Ka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fa ƙara ƙarewa suke domin dai dama ba sa hayayyafa. Saboda daga juma'an nan ma saura kwanaki 24 ne kacal ga dukkanin waɗanda aka rantsar a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2019 su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su ne madafa. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku, musamman dai Nasiru Armel Kayan babban birnin tarayya Abuja, da Nasiru Mustapha Batsarin jihar Niger, sai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi, da kuma Salisu Lajon jihar Adamawa, sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke yi wa wannan shiri na manuniya rumfa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
A gaida Isa Lol Ikara. To domin kasancewa a fadake a wannan babbar rana da kuma koyaushe ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mai magana sunan Muhammad Umar, limam na masallacin Juma'a na markazin Sunna a garin Difa a jamhuriyar Niger. Nasiha da nake so don gabatar wannan sati shine bayani akan muhimmancin lokaci. Allah tabbas lokaci shine jarin Adam, musamman ko musulmi daga ciki. Domin a cikin lokaci ne mutum zai ci riba ko kuma zai hasara. Dan Allah ya halicce mu don bauta mishi, ko bautan an kayyade shi a cikin wasu lokuta. Lokutan nan lissafa su da sakan da mintuka da awowi da yini da sati da wata da shekara. Iya shekarun da aka kayyada da Adam su ne iya jarin da aka bashi. Zai kai kawo ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi, a ƙarshe Allah sai mai hisabi akan abin da yayi a cikin wannan lokaci. Me shi sa mai hankali shine mutum da ke ribata lokacin shi wajen bautar Allah subhanahu wataala, ba zai bar koda minti daya ya kubuce mishi a baya ba tare da ribata shi ba. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan kan cewa wato dukkan mutum hasararre ne ba wanda ya rubuce lokacin shi ba. Kamar da Annabi ya ce alkayyisu man dana nafsahu amil lima ba'da al-maut, mai hankali shine wanda yake kai shi hisabi kullum yake aiki saboda rayuwa gobe kiyama bayan mutuwa. Kamar yadda wani ya tayi jiya karaka shi gobe wani zai ta jibi kai za a kai abin ne. Da ka mutu lokaci ne wanda za ka dinga girban abin da ka aikata a cikin wannan lokaci. Da shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ku yi guziri amma ku sani mafi alkhairin guziri shi ne jin tsoron Allah. Kar mu tsaya mu bata lokacin mu a banza, mu ribaci lokacin mu wajen bautar Allah, mu ribaci lokacin mu wajen amfanuwa da wa'annan kwanaki da mutuka da muke da rayuwar mu wajen aikata abin da zai amfane mu a duniya ta hanyar sana'a ko kasuwanci ko wani makamancin haka, neman halal kenan. Sannan kuma Allah ya zama tokar mu manta lahira, mu zama lahira ita ce a gaba. Wannan shi ne babu abu ne kamata a ce mutum ya sa a gabansa. Insha Allah Allah zai taimake shi a kai. Allah na cewa wal asr lil insan fi khusr, Allah ce lalle da duka ya hasara. Waye wanda bai hasara ba ce lalle zai na amana sun da suka imani wa mai salihat suka aiki nagari, wato wasu bil haqqi suka juna su wasici da riko da gaskiya, wato wasu bil sabr suka juna su wasici da hakuri. Kenan kai imani kai aiki nagari kai hakuri akan imani kai hakuri akan aiki nagari kai hakuri akan barin sabo, duka wannan yana gudana ne a cikin lokaci. Idan kuma hallo ka bari baka ribaci lokacin ka ba za ka nadama. Muna fata Allah samu cikin bayan shi masu ribata lokacin su cikin bautar Allah subhanahu wataala. Sai ta gata gana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Allahu. Allah ya samu amfana. To masu sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a zuwa can anjima da hantsi, kuma idan muna raye za mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza, sai injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.